Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 18 ga watan Oktobar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Zahra da kanin labarai.
Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke bukata. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Shugabannin tarayyar Turai suna fatan majalisar dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ‘yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan zargin badakalar ayyuka a sarce da ake bawa ‘yan majalisar dattawa.
Ya kamata a fidda aiki kowane ɗan Najeriya ya nemi wanda yake da takarda, ya kai ya nemi aiki, ya zo ya nemi aiki a tantance in ya cancanta a bashi aiki.
Sannan kwanaki bayan da aka bayyana samun arzikin man fetur a yankunan Bauchi, ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar karamar hukumar Akko ta jihar Gombe, Honorable Usman Bello Kumo, ya bayyana irin gajiyar da al'ummar wannan yanki za su ci daga wannan arziki na mai. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki, inda likita zai yi bayani akan yaduwar kwayayen haihuwa da matsalolin da ke tattare da hakan wanda Hawa Umar take gabatarwa. Amma da farko, bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun wayi gari lafiya. Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine da ta binciki ‘yan jam’iyyar Democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016. Wannan sabon bayani mai cike da abun mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, wato Mick Mulvaney. Bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in baka manda a tsakaninsa da Ukraine. Mulvaney ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa an dakatar da kuɗin ƙasar ta Ukraine ne saboda damuwar da Trump ya nuna kan matsalar rashawa a ƙasar da kuma zargin cewa Ukraine na da hannu a cikin zargin da Amurka take wa Rasha na yin kutse a sakonnin email ɗin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a shekarar 2016. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Yayin gabatar da sanarwa a jiya Alhamis, mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya kare shawarar da aka yanke ta zaben wurin taron daga zargin cewa Trump da kansa zai amfana daga karɓar bakuncin babban taron a daya daga cikin wuraren shakatawar nasa. Wurin shakatawar mai girman eka 320 na da tazarar tafiyar kilomita 13 daga filin tashin jirgin ƙasa da ƙasa na birnin Miami. Yana kuma ɗauke da ɗakin baƙi 643. Sai dai shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a a majalisar wakilan Amurka Jerry Nadler ya kwatanta zaɓin wurin taron a matsayin wani misali da ke nuna yadda shugaba Trump ke amfani da ofishinsa domin biyan buƙatun kansa. Ana shan labaran ne da kanan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Tarayyar Turai suna fatan Majalisar Dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga Tarayyar Turai idan ta zo gaban majalisa a gobe Asabar. Amma tuni jam'iyyun adawa suka ce ba su amince ba. Prime Minister Boris Johnson da ƙungiyar Tarayyar Turai sun cimma matsaya a safiyar jiya Alhamis makonni biyu kafin alkawarin da yayi na ficewa daga Tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko babu. Johnson ya kira sabuwar yarjejeniyar mai girma ga Burtaniya da mutanenta da ƙungiyar Tarayyar Turai. Sai dai dukkanin jam'iyyun adawar ƙasar sun yi fatali da yarjejeniyar, ciki har da ƙawayen Prime Minister Johnson, Northern Ireland Democratic Unionist Movement. A yayin da dubban masu zanga-zangar neman 'yanci suka kwarara a titunan Barcelona a rana ta hudu a jiya Alhamis, shugaban yankin Catalonia a Spain ya sha alwashin sake gudanar da zaben raba gardama kan neman 'yancin yankin cikin shekaru biyu masu zuwa. Quintora ya kuma yi Allah wadai da tashin hankalin da ya jawo cikas ga zanga-zangar, yana mai cewa fafutukar da 'yan awari ke yi ta lumana ce. Masu zanga-zangar a Catalonia sun nuna rashin gamsuwa da tsawon hukuncin ɗaurin da aka yanke wa 'yan siyasar yankin a wannan mako, lamarin da ya kai ga suka yi artabu da 'yan sanda tare da kunna wuta da lalata dukiyoyi. Ma'aikatar cikin gida ta Spain ta ce kusan mutane 100 ne suka jikkata kuma kusan rabin su jami'an 'yan sanda ne. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta ce an kashe ko jikkata fararen hula da dama cikin watanni uku da suka gabata, fiye da duk wasu watanni uku da suka shuɗe cikin shekaru goma. Wani rahoto da aka fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa an samu mutuwar fararen hula 1,174, sannan an raunata 3,139 a kashi na uku a wannan shekara. Hakan kuma ya nuna karuwar mace-mace da kashi 42 idan aka kwatanta da abin da aka gani a daidai wannan lokaci a bara.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, muhawara ce ta kaure a tsakanin manazarta akan batun raba ayyuka a sirce da a yanzu haka ya kunno kai a Majalisar Dattawan Ƙasar, inda aka yi zargin cewa ana raba wa sanatoci kujerun ayyuka domin su kai mazaɓinsu a maimakon bin diddigi da ƙa'ida wajen raba su. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana daga Abuja.
Wannan batu da ya ja hankalin manazarta ya faru ne a Majalisar Dattawa, inda takaddama ta kunno kai akan wai ana rabawa 'yan majalisar rabon kujerun ayyuka daga ma'aikatu da hukumomin gwamnati, musamman ma hukumar kula da haraji ta ƙasa. Wani abu da mai fashin baki a harkokin siyasa da zamantakewa Muhammad Ishaq Usman ya bayyana shi kamar haka.
Ai, idan zamu iya tunawa mu duba takaitaccen tarihin Najeriya na nan kusa, musamman bayan badakala da aka dinga samu a lokacin mulkin soja, tsari na batun mai uwa a gindin murhu a Najeriya kusan shine ya kai ƙasar halin da take ciki a yanzu. Wato kusan shine yasa Najeriya a matsayin ƙasa wankin hula ya kai ta gari. Domin me? Domin idan kika duba kusan shekaru 35 da suka wuce, zancen cancanta kusan sai da aka wayi gari babu shi kwata-kwata a tsarin tafiyar da harkar siyasa ta Najeriya. A bangaren soja da dan sanda da wasu bangarori da suka shafi tsaro, zaki ga cewa ana la'akari cancanta kafin can din ma a fara samun tata kusa. To amma yanzu idan da wani abu da hakan take so ta nuna, shine wato siyasar Ubangida da ta dawo kusan gadanga gadan kafin wannan zabe da aka yi da ya ƙara dawo da shugaba Muhammadu Buhari kan karagan mulki.
Zancen uwa a murhu ko aka san haka. Shekau Abdul Karim Gambo daga jihar Adamawa ya tuna baya.
Ra'ayina akan daukan aikin kasan nan ya kamata a fidda aiki kowane dan Najeriya ne wanda yake da takarda ya kai ya nemi aiki ya zo ya nemi aiki a tantance in ya cancanta a bashi aiki ba a bar aikin mu a lulube sai wanda yake da dangantaka da gwamna ko fadin shugaban kasa ko dan majalisar tarayya ko majalisar dattijai kamun a bashi aiki ba
a nashi nazarin kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya ce idan an tabbatar da gaskiyan wannan al'amari to an yi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa
dangane da wannan al'amari da ke tasowa ko da yake dai a shari'ance yana a matsayin zargi duk da haka idan har ya tabbata gaskiya to abu ne wanda yake karan tsaye ne ga rantsuwa da suka yi a matsayin su na waɗanda za su girmama kekida da kuma kima ta jamhuriyar Najeriya to duk wanda yake yayi amfani da kujerar shi a matsayin wani wanda yake zai samu ma waɗansu waɗanda suke nashi ayyuka mafi yawan ƴan Najeriya kuma suna fafutuka neman aiki ba su samu ba to yayi haramun kuma yayi abu ne wanda yake ba daidai ba
mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Adebayo Adeyeye ya tabbatarwa manema labarai da cewa kwamitin sa zai yi bincike akan batun idan ya zauna da shugabannin majalisar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Talaka kabur kuka kuri arka yancinka
Kowa gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yayin da wasu 'yan Najeriya suke ta kokarin su ga an kirkiro da 'yan sandan jihohi, wasu kuma suna ganin hakan zai kara jefa harkar tsaro a cikin wani hali, duba da yadda ake zargin wasu gwamnonin jihohi da suke musgunawa abokanan adawar su. Dangane da wannan batu mun zanta da shugaban kwamiti da ke kula da harkokin 'yan sanda a majalisar wakilai da ke wakiltar karamar hukumar Akko ta jihar Gombe, Honorable Usman Bello Kumo, yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu inda ya fara bayani kamar haka.
Ba matsala duk abin da zai kawo zaman lafiya a samu yadda matasanmu za su samu aikin yi a samu tsaro ingantacce a samu fahimtar juna da zamantakewa da haɓakar tattalin arziki wannan abu ne mai kyau kuma wani iri da kuma me za a kira shi inda za a samu cigaba wannan abu ne mai kyau.
To ka san idan aka kirkiro da 'yan sandan jihohi za su koma ƙarƙashin gwamnonin jihohi to mutane da dama suna nuna fargaba su cewa idan gwamnoni suka zama su suke da 'yan sandan jihohi za su ringa musgunawa musamman 'yan hamayyar su.
Wannan babu damuwa lokaci ne ko yanzu da aka yi wannan zabe da ya wuce na 2019 an samu ci gaba cewa ana zaben mutum da halinsa ne 2023 ba zai zama kamar yadda aka yi 2019 ba za ka ga mutane suna karanta allonsu da kansu kaman kuma an sake ci gaba zaka tabbatar da kasar za ta gyaru lokaci ne kasashen da ake ikirari da su suna abubuwa ne domin sun dauki lokaci wajen al'amuran su daidaita mun ma kuma al'amuran mu za su daidaita so a bawa gwamnoni jan ragamar yan sanda da komi ma lokaci ne zai zo ya wuce za su zo su saba kuma har ka ga abun ya daidaita.
Wasu 'yan Najeriya da kuma daga cikin kuma 'yan majalisa wasu na kira da a rage adadin mambobin majalisar dattawa menene ra'ayinka dangane da haka?
Ba shi da wani amfani don rashin sanin abin da su majalisar dattawa kowace al'umma dole a wakilce ta. Najeriya ba kamar sauran kasashe ba ne mu yanzu ka je ka muna da yare kusan 1,000 wanda suke wannan baya jin yare wannan baya jin yare wannan idan ba a wakilce su ba babu amfanin kamar hukumar federal character dole ne a yi Najeriya a yadda take kuma a samu wannan wakilci din kowa ne su je an wakilce su.
Makon da ya gabata ko makonni biyu ne kamfanin samar da mai na kasa a Najeriya wato NNPC ya bayyana cewa an gano mai a yankin Bauchi da Gombe. Ko yaya ka ji da wannan labari?
Wannan mai an samu shi ne ba ma a yankin Bauchi da Gombe ba, an samu shi ne a Gombe a karamar hukumar Akko wacce nake wakilta. An samu shi ne a karkashin hakimin Kaltanga wadda man an same shi sunan wurin Kolmani Riba. Kolmani nan akwatin zabe na ne a wurin da Kolmani da Dumbe da Gagarabami sunan wurare da rijiyoyin da aka samu man kenan. Wannan abun alfahari ne kuma muna yi wa Allah da ya saukar da wannan albarka a kasar mu kuma muna godiya da abun da ya zo daidai lokacin da gwamnan mu wanda ya muna masa kyakkyawan zato cewa mutum ne mai rikon amana an samu abun a hannun wanda insha Allah zai amfani a lokacin.
zuwa yanzu ko an fara fitar da manne ko kuwa ana shirye-shirye ne?
Bayan wuce shirye-shirye an yi nisa.
An yi nisa.
An yi nisa da wannan aiki. An yi nisa kuma wannan abu ne da ya kamata a yi ma a yi sujjadar shukuru a yi wa Allah godiya cewa lalle arewa gaba ɗaya za ta fita da kangi na gori.
To ban sani ba matsayinka na dan majalisa mai wakiltar yankin ko akwai wani tsari da kuka gabatar wa majalisa musamman na mutanen da suke zaune a yankin da aka gano ma?
Akwai tsari na farko dai muna jan hankalin mutanen can musu bawa su ba su hukumar masu hakan wannan hadin kai sannan da gwamna na muna maganganu na kusa da kusa da shi mai girma sanatan mu dan Juma Goji muna maganganu da kuma wadanda suka shafi abun sarakunan mu cewa lalle zamu zo da yanayi na mahankalta cewa abun nan a yi shi yadda jiha za ta karu kasar za ta karu akko za ta karu sannan masarautun mu za su karu al'umman mu za su ci gajiyar wannan falala da kuma ni'ima da
Honorable Usman Bello kuma kenan shugaban kwamiti mai kula da harkokin yan sanda a majalisar wakilan Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki, ko da yake yanzu kuma ga mai ga shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan wanda a turance ake kira da multiple gestation and its problems. Yaduwa ko kuma ninkuwar kwai yakan faru ne a lokacin da mace take dauke da juna biyu kuma idan hakan ya faru akan haifi yara biyu ko fiye da haka. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
To barka mu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da ninkuwar kwai ko kuma yaduwar kwai wanda a turance ake kira da multiple gestation a lokacin da mace ta samu juna biyu.
Multiple gestation ko kuma ninkuwan kwai ko kuma ninkuwan juna biyu idan an samu daga kwai daya yakan faru a layi biyu. Na daya shine tun farko mace ta yada kwai fiye da daya a cikin wata Allah ya sa kuma a samu saduwa mace da namiji saboda a samu kwayoyin maniyyi guda biyu da sun yi fertilizing wannan kwayakwayen. Kowanne kwayakwayen da aka yi fertilizing zai zama fertilized ovum. Daga nan sai ta multiplying ya zo ya zama blastocyst har ya kai jikin mahaifan wajen da zai zauna ya zama embryo guda biyu. To embryo guda biyu nan za su iya cigaba kowanne na rayuwansa har zuwa ya zama yaro biyu a cikin ciki daya har zuwa haihuwa. Na biyu kuma za a iya samun mace ta yada kwai guda daya. Tak sannan kuma a samu kwayan maniyyi guda daya ya fertilizing wannan kwai guda daya to a wajen multiplication din zuwa blastocyst da sauransu to wannan fertilized ovum zai iya raba biyu but kowanne yana da duk daidan abun da yake zai iya zama mutum. Daga nan guda biyu nan sai kowanne ya ta girma har su zama yaro guda biyu a cikin mahaifan zauna haka har zuwa wajen haihuwa a samu yaro biyu daga haihuwa daya ko ma yafi guda daya ko a ce tagwaye uku ne hudu ne biyar ne to ga anyan biyu da naturally ana samun shi a cikin dan Adam amma akwai wani anya kuma guda daya da Allah ya fito da basiran shi yanzu muna ce da shi IVF daga nan wannan IVF za a iya dauki kwai ko guda nawa ne bayan an yi shirya mace ta yada kwai da yawa sa a dauki kwayakwayen nan a duba lafiyan kwayakwayen a zabu masu kyau daga cikin su sannan a neman kwayoyin maye masu kuzari madaidaicin kwayoyin da ake so fito a yi fertilizing sai a sa su a IVF a yi fertilizing idan a yi fertilizing za su iya ci gaba daidai zuwa blastocyst to idan ya kai blastocyst lokacin za a dauki wannan blastocyst guda nawa ne ake so a sa a cikin mahaifar mace sai a yi transfer cikin mahaifar mace to idan Allah ya sa dukan su sun kama to sai ka ga an samu twin multiple gestation wanda in Allah ya bada sa har zuwa haihuwa a samu madaidaicin kwai da aka sa to amma a cikin wannan ma ana iya samu a sa guda biyu kuma wannan da na yi bayani tun farko yanda yake faruwa a natural state ya sake faruwa da guda daya cikin guda biyun nan ya raba biyu kwat ya zama biyu sannan an sa guda biyu amma za a zo a samu yaro guda uku daga cikin ciki daya a haihuwa na baine daya yanda ake samu multiple gestation kenan to hanya na hudu da zan iya bayani sa shine za a iya ma sa guda hudu in IVF ne amma guda biyu ba za su kama ba guda biyu ne ya kama to kaga za a samu tagwaye biyu kenan hanyoyi da akan samu multiple gestation a cikin rayuwar dan adam
kai bayanin idan aka yi da shi akan samu wani ya rabu ko kuma dama mun yi bayani a baya cewa in aka yi da shi akan sa kwai a waɗanda suka fara kyankyasan fiye da ɗaya ne saboda akwai yiwuwar cewa ɗaya ya lalace shin wanda ya rabu akwai yiwuwar cewa ɗayan zai iya lalacewa ya bar ɗaya
kwarai da gaske kowane lokaci cikin juna biyu a jikin dan adam za a iya samun tangarda a cikin yaro ɗaya cikin guda biyu ko uku din koda kowanne an samu juna biyu su daban-daban ne wato kwayan kwai mace guda daya da kwayan mane guda daya a haka aka samo su ko kuma kwayan kwai guda daya ne ya raba biyu za a iya samun tangarda ko wannan ɗayan ya mutu ko kuma wani abu da ya samu guda daya da ba zai shafi guda daya ba amma yawanci ya danganta da in guda daya ne ya raba biyu wanda yake zama a samu tagwaye da za ka yi wuyan gane wane ne cikin su Hassan ko Usaini ko kuma Hassana da Usaina shine identical twins ko wani lokaci wannan guda dayan da ya balle biyu za ka gan gender na yaran guda daya ne wato in mace ce mata ne za su zama mata in namiji ne za su zama mazaje su biyu amma in kwai daya ne kwayan manin sa suka yi suka hadu suka zama juna biyu daya biyu to za a iya samu bambanta cikin sex or gender na yaran kowanne yana da dangarda da matsalolin sa a cikin ciki har kawo haihuwa har ma idan an haife su
shin akwai bambancin yadda ake renan ciki da kwai ya yadu da kuma wanda bai yadu ba
eh to akwai bambanci ka san ayi bayani ta bakin kasuwa ma tukunna za a iya cewa idan mutum ya dauki a ce ka baiwa guda daya kaga wannan ya san abin da ya dauka guda daya ne amma in ka dauki guda biyu yanda ma za ka haddana su da nauyin su da komai zai nuna cewa ba guda daya ka dauka ba to ka zo cikin science yanzu idan an samu juna biyu akwai me hanyoyi daban-daban da yakan sa aika za ka zai nuna cewa wannan ciki kila ba juna daya bane wato yara fiye da daya ne cin nan take daukawa daga cikin wajen laulayin ma samun ciki yakan fi nauyi ko kuma zurfi ma mace in juna biyu masu ninkawa ne amma in juna daya ne ba zai kai yanda ya kai ba a ce ko da safe a yi amai ko kuma a kyamaci wasu warin abinci ko kuma wani abu haka to in juna biyu ne yakan yi yawa fiye da in juna daya ne to a hakan nan ma a tafiya a hankali har zuwa wajen haihuwa akwai bambanci in zan fade su a gurguje banda wannan zurfin laulayin to akwai damuwan cewa infections that is urinary tract infection ko kuma malaria in pregnancy yakan fi samun mace ko kuma nunawa a jikin mace mai multiple gestation fiye da mai guda daya that is a cikin first trimester kenan wato wata na uku na farko cikin ciki to a tafiya haka barin ciki ko kuma a ce ciki ya zube ya fi ninkawa in juna fiye da biyu ne mace take dauka da shi idan aka shige first trimester aka shiga tsakiyan wata uku na tsakiyan cikin ciki to nan za ka ga yawanci ana samun malaria infection yakan fi yawa urinary tract infection wasu laulayi da kuma jin cewa abu da ke ciki yana yawa motsi fiye da inda yaro daya ne kaga akwai yaro guda daya biyu ko uku ko wane da ransa yana zai ta motsi to uwar za ta gane cewa kai wannan abun da nake ji kamar dai ba yaro daya bane a ciki na amma banda wannan ma ita kanta za ta ga cewa ciki yayi girma fiye da watan da ciki ya tsaya kamar in wata hudu ne sai ka ga ciki yayi girma kamar wata shida ko biyar to kaga daga nan ma za ta fara tunani cikin wannan trimester din ana iya samu ruwa yayi yawa wanda muke cewa lycoamnion ana samu polyadramnios yayi yawa a cikin juna biyu fiye da juna daya to daga nan ma sai kaga kila wani cututtuka da akwai shi a cikin juna biyu babu a cikin juna daya in zai fito zai fara nuna akwai wasu cututtuka da za a iya samu a juna daya amma inda juna biyu ne yakan zuwa da wuri yakan zuwa da karfi kamar a ce awan jini cikin ciki ko kuma ciwon siga lalace zama poorly control sosai to duk a cikin juna biyu yakan fi na juna daya idan aka kai wata uku na karshe cikin ciki akwai awan jini da sauransu sukan samu mace mai juna biyu fiye da mai juna daya amma banda wannan idan yaro daya yana samun anyoyin jininsa wajen da placenta na yaro dayan yake to sai kaga kamar daya zai janye ko ya shanye yaro daya wani sai yakan faru haka har ma yaro daya yayi karami sosai in ma ya rayu da rai ko kuma ya ma mutu ma dayan sai kaga shi kato kuma shi ma ba lafiya gare shi ba domin ya ja jinin mai karamin jikin nan jini yayi mashi yawa zuciyan shi sai fara failing ma wannan za iya samu shi a cikin mai juna biyu that is multiple gestation kadai za iya samu ciki na tafiya lamin lafiya ko wani yaro lafiya shi kalau haka nan sai kaga yaro da ya mutu to ciki bai kai aihuwa ba da yana da rai ya aka yi kaga ya kawo rudani cikin iyalin nan kenan musamman mace mai sanye cewa yaro cikin guda biyu guda daya ba rai guda daya ne yake da rai kwashi kuma wannan guda daya ma bai kai da za a haife su ba to wani sai an yi kokari ana iya ja ciki mai rai cikin yaran nan ya dan kosa kadan da in ya fito zai iya rayuwa amma wani sai in ba an ci nasara ba sai kaga mutuwan wannan kila abin da ya kashe shi yana nan zai iya samu wannan ya kashe shi in ma ba shi zai kashe shi ba sai kaga wannan in ya fara degenerating to zai kawo matsala saboda component din shi zai fara zubewa cikin jini ya shiga jikin wancan yaro mai rai shi ma zai iya samun matsala aida ya mutu ko kuma idan ya an samu ana jinyan su a asibiti babba da za a iya ta karanta da ultrasound lafiyan yaro na a yanda ya kamata yanda kimiya ya tsara to sai kaga ya kai wajen da in ba yi wani abu ba yaron zai mutu sosai mu fitta yaro a lokacin nan mu ga abinda Allah zai yi mana in ya fito waje da yake abinda yake cinye shi mun fito da shi daga cikin environment din wayannan amma abubuwan ana samu shi ne akan juna biyu kawai ba yanda za a iya ce yaro daya yana shan jinin sa shi kadai ma kuma ba zai yiwu ba idan an kai aihuwa nan ne za a zauna ayi tunani a duba conditions kala kala da ya tattare da wannan ciki da yaran da uwar ita kanta za a iya bar matan nan ta aihu da kanta ko kuma za a yi mata tiyata ne to akwai indications daban-daban da zai muka gani za mu ce matan nan a je a sa ta list mu yi mata tiyata a haifar da yaro akwai wasu kuma da idan babu wannan indication za a iya ce za ki gwada ki aihu saboda yaro sun zauna sosai wanda yake gaba ya sa jiki yanda ya kamata da zai iya fito ba da matsala
masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka likita ya koro bayani akan bambancin renan ciki wanda kwai ya yadu da kuma wanda kwai guda ɗaya ne amma kashi lokaci yayi halinsa duka a latinas anan zamu da sa'aya a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya
madalla gaida Hawwa Umar da shirin lafiya war jiki kafin mu kammala shirin ga Zahra ta dawo da labarai amma wannan karan a takeice
Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata dan nuna matsin lamba ga Ukraine ta binciki yan jam'iyyar Democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016 A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi.